daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraron shirin yau da gobe. Shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a Biyoyi Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a biyoyihausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa
Hadiza Kyari
tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
Duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 12 ga watan Maris na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan kudirin da aka gabatar a Majalisar Dattawan Najeriya na kafa hukumar za ta kula da tubabbin 'yan ta'adda. Shin menene kudirin ya kunsa?
Mutane wanda ba su fahimta wannan meye ne yake kunsa cikin wannan building ba. Wato building yadda yake ana ta fada, wato Boko Haram akwai waɗanda suka gaji da wannan ta'addancin da suke yi. Sun gaji, suna gani ba amfani, ba ma'ana, ba nasara. Su da kansu suka zauna suka yi tunani mai zurfi, suka gani wannan aikin ba zai kai su ko ina ba, ba za su ci nasara ba, ba shi da amfani.
Tsohon gwamnan jihar Yobe kenan, Sanata Ibrahim Gaidam, muna tafa da ƙarin bayani. To a 'yan kwanakin baya-bayan nan ne wani ɗan majalisar dattawan Najeriya ya gabatar da ƙudurin kafa hukumar da za ta kula da tubabbin 'yan Boko Haram da masu garkuwa da mutane da dai sauransu.
A zauren tattaunawar namu za ku ji ra'ayoyi daban-daban a kan abin da ƙudurin ya ƙunsa.
Zauren tattaunawarmu za ku ji to jama'a sai ku kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe.
To yanzu bari mu fara da jin ta bakin tsohon gwamnan jihar Yobe kuma ɗan majalisar dattawa Ibrahim Gaidam, inda ya yi wa wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda bayanin abin da ƙudurin ya ƙunsa.
Mutane wanda ba su fahimta wannan meye ne yake ƙunsa cikin wannan building ba. Wato building yadda yake ana ta fada, wato Boko Haram akwai waɗanda suka gaji da wannan ta'addancin da suke yi. Sun gaji, suna gani ba amfani, ba ma'ana, ba nasara. Su da kansu suka zauna suka yi tunani mai zurfi, suka gani wannan aikin ba zai kai su ko ina ba, ba za su ci nasara ba, ba shi da amfani. Shi ne suka ce to bari mu zo mu zubda makamanmu da kanmu, ba wai tare da an kama mu ba. To irin wannan 'yan Boko Haram din sun fito sun yi saranda, sun daga hannunsu cewa mun daina wannan ta'addanci, mun gaji da shi, kuma mun yi nadama. Wanda da kansu suka kawo kansu sun ce mun tuba, to da su muke magana. Amma wanda ba su tuba ba din dole ne an kama su a shari'ance, ya danganka da abin namu na konsushi namu a ji a hukunta su a gidan shari'a wanda bai tuba din ba, wanda aka kama shi a ana yaki. Amma ni wanda muke magana din wanda suka tuba ne, to wanda suka tuba ne me za a yi musu? Muna tunanin a yi wani agency wanda zai yi accommodate wayannan mutane. An yi agency din su ilmantar da su, su nuna musu cewa bayan sun tuba sun yi nadama a sake gaya musu a wannan abin da suka yi ba kyau. A koya musu wayansu 'yan sanoyi da sauransu su koma wajen mutanensu, su zama saman mutane na gari, Saudi Arabia, su Egypt, su Iraq, su Iran. Sun yi irin wannan bildin sun samu nasara. Abin da yake akwai bayan ana yaƙe-yaƙen da bindiga, na yi shekara 10 da wata 4 gabanan Yobe, mun ta abin da yake akwai a cikin Boko Haram. Ina gwamna, kusan kowanne wata 2-3 sai ma'aikatan malamai Saudi Arabia su yi mana addu'a na zaman lafiya a jihar Yobe da Najeriya gabaki ɗaya. Da atancin nan Allah ya sa ya kaudar, Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya kawo arziki kasanmu gaba ɗaya. Allah ya yi dogara shugabaninmu. Wannan addu'a bamu rauba har na bar gwamna. Ana ganin insha Allah addu'o'in da aka yi din nan shi ma zai taimaka a samu kan wannan abu a maganta. Shi addu'a din ba abin da ba zai yi ba. Wannan addu'a bamu rauba har na bar gwamna. Bayan na bar gwamna ma yanzu gwamna mai ci na jihar Yobe, His Excellency Gabana Maimala ya ci gaba da yin wannan. Malama ana tura jihar addu'a kuma kristoci wanda suke Yobe su ma suna addu'a. Allah ya kaudar da wannan fitina. To shine wannan babban mataki ne dama yaki ya shi na sai a koma ga Allah. Kuma koma ga Allah din nan zai addu'an zai sa su sojojin da suke yakin. Allah zai ba su karfin gwiwan da za su samu nasara kan Boko Haram.
Madalla, har yanzu dai Magina ba ta nisa ba ta jagoranci zauren muhawarar yau, a cikin zauren kuma har da wani tubabban dan kungiyar Boko Haram. Madina gare ki.
Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na yau da gobe wanda ke zo muku daga zauren watsa shirye-shiryen cibiyar muryar Amurka da ke babban birnin tarayya Abuja a Najeriya. Sunana Madina Dauda, yau ina tare da baki guda hudu. Akwai Hajji Amariya Ibrahim Baba daga Kano, sai Abubakar Usman Shomo daga Kuje, karamar hukumar Kuje a nan babban birnin tarayya, sai Alhaji Musa Gambo wanda yo tattaki daga Zaria, da kuma Alhaji Ahmed Turaki Kaka wanda shi ma ya taho daga Kano. To tare da waɗannan malamai guda hudu za mu tattauna wani batu da ya dauki hankali a cikin ƴan kwanakin nan da suka gabata. Wannan abu shine kudirin doka da tsohon gwamnan jihar Yobe wanda a halin yanzu yake sanata Ibrahim Gaidam ya kawo kuduri a zauren majalisar dattawa, inda ya nemi a bashi goyon baya domin ai dokar da za ta tilasta wa gwamnati ko kuma ta sa gwamnati ta kafa wata hukuma wadda za ta rika kula da tubabbun ƴaƴan Boko Haram ko kuma tubabbun ƴan ta'adda ko kuma tubabbun ƴan kidnapping ko kuma dai tubabbun tsageru. To an taba yi a wannan kasa, domin a halin yanzu da muke wannan batu akwai hukuma ta musamman da ke kula da ƴan tsagerun Niger Delta a kudu maso kudu na wannan kasa. Saboda haka ya fito da wannan kuduri. To ina so in fara tattaunawa tukuna, bari in fara da kai Ahmed Turaki Kaka. Kaji dalilin da ya sa muke wannan tattaunawa a yanzu, ya kake kallon yunkurin wannan kuduri da Ibrahim Gaidam ya kawo ganin cewa ya taba zama gwamna har na shekaru 10 a jihar Yobe? Shi ga nau ne ba jiwo ba, ya ga abubuwan da suka faru na ta'addanci na shekaru 10 nan, ya kake kallon wannan yunkuri?
To a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Da farko tukunna ina so in fara tunasarwa jama'a cewa ga shaji amma kin fada cewa shekara 10 yayi yana gwamna. To shi sai a fara dubawa wannan yunkuri a wannan lokacin me yayi tukunna. Ai shi ma yana da dama da iko na yin wannan abu kafin ya zo nan majalisa, sai mu gani in ya fara irin wannan to eh za a iya daukar abin da yayi ai kofi daga jiki a dauka. Amma idan bai ba, domin ai akwai sanatoci da lokacin suna gwamnoni sun wani tsari wanda a jahohinsu da suka zo suka ka irinsa a gwamnatin tarayya sai aka karba. Kuma gashi nan misali za mu iya dauka da jihar Kano, jihar da na fito gwamnana na jihar Kano shi ya fara kawo tsarin ciyar da ƴan makaranta abinci. Da izo gwamnatin tarayya ya kawo abun kuma yanzu aka maida shi na ƙasa. To shi ma sai mu gani, inda ya taba yi sai mu fara gani. To sai an fara wannan tukunna ja kafin ma mu je ko ina tukunna. Tambaya ta ni anan ban sani ba ko sauran malamai za su iya gaya mun cewa shin ya fara a jihar sa, sannan sai mu duba ba yiwuwar yin abu ko ba za a iya ba.
Hajji Amariya, barin zo gare ki. Ya kika ga wannan yunkuri?
Eh to gaskiya wannan yunkuri abun ayaba ne, abu ne kuma da za a yi masa lale. Shi rayuwa dan adam yana da akasi. Yau zaka tashi baka yi wani lissafi ba, aka kwana biyu nan gaba kuma basira sai ta zo maka, sai ka gani abin da ya kamata ya cancanta kai a baya baka yi ba, sai basiran ta zo maka a yanzu. To in dai basiran nan abu ne mai amfani da zai assasa ta baka jama'a, ai abun a duba ne. Saboda haka gaskiya ni na yi farin ciki da wannan yunkuri da yake so a assasa wannan hukuma na kamun wanda aka yi na Niger Delta. Tunda mu ma ai kaga namu yaran yanzu wa'annan ta arewa kin ga su ma sun fada karkashin wani umbrella wanda ya kunshi yara da suke son a gyara su zama mutanen kirki. To yanda aka yi na Niger Delta mu ma ya kamata mu samu daya anan. Ina ganin abin yayi daidai.
To barin da gare ka Abubakar Usman Shomo, wanda muke ce maka Shomo, kana daya daga cikin wa'anda zan ci sun tuba daga yin abubuwan da basu dace ba, ka dawo dazu-dazun nan kai mana jawabai akan irin matakan da ka dauka tsakanin ƴan uwanka da lokacin da kuke can cikin daji da kuma lokacin da kuka fito. Yaya kake ganin wannan al'amari ne na kafa hukuma domin tubabbu irin ku?
Wannan alhamdulillah wannan abinda wannan Hajiya Mariya ta faɗa gaskiya ne. So tari kake ganin wani abu wato mutum yake manta da shi sabda yake da damar yi abun a state din sa ko a jihar ko a gidansa ma. Tunda abin nan akwai wata hukumar da an ga kafa wadda ta yi kamanceceniya da wannan, kuma a ƙasa ɗaya ne, al'umma ɗaya ne. Waɗansu mutane yau sun fandare, sun zama fandararrun mutane, sun shiga daji suna cutar da al'umma babu gaira babu dalili, su ma da suke aikata waɗannan abubuwa. Idan za ka samu ɗaya daga cikin su ka tambaye shi me ya jefar da shi akan wannan al'amari, wani bai san ma abin da yasa ya dai kinci kansa a can kawai shiki wannan al'amari. In dai har za a kafa hukuma, kuma hukumar nan lalle a bata abubuwan da take bukata, masu ilimi masu hankali su shiga daga cikin hukumar nan, to za mu goyi ba kuma za mu taimaka. Wannan sau tari an sha amin tambayoyin nan a gidajen rediyo ko a waɗansu jami'an tsaro ɗaiɗaiku daga cikinsu, kuma irin wannan amsar ita ce zan ba su. In ce wannan abun fa akwai mafita, tunda mutanen nan ba suna yin abun da suna addini. Duk abin da mutum yake na fitina ko tashi hankali ko rashin zaman lafiya, in dai ba ya sunan da suna addini a ciki, to lamarinsa za a iya tattauna kuma za a iya mai afuwa akan abubuwan da yake, idan dai tabbas zai dau alƙawari kuma ya shiga. To wannan kyakkyawan nazari ne wannan tsohon gwamna Ibrahim Gaidan ya yi. Wannan abun ayaba ne, kuma abun alkhairi ne, kuma dama shi alkhairi mutum ɗaya zai iya jagoranci abun da zai iya zama ma ƙasa alkhairi ko al'umma ko ma duniya gabaki ɗayanta.
Malam Musa Gambo, kana ɗaya daga cikin malamai da kuka ga a cikin yara da ke da irin waɗannan ɗabi'u, shin kana ganin anya idan an yi irin wannan hukuma ko za a samu nasara?
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. To alhamdulillah inda da gaske kaman yanda ya kawo mashan akan ayi wannan hukuma da za a mai da kai lalle zai taimaka, domin an yi na ne da delta lalle yayi tasiri, amma ko duk da mutanen kudu sun fi mu mai da hankali game da al'umman su, su shugabannin arewa da yan siyasan arewa lalle ba su mai da kai game da al'umman su. In dai har kaga shugabannin arewa sun kawo wata doka to wanda ta fara taba su ne ba ta tsaya akan talaka ba, to da misali a ce za a yi haka kuma da gaske suke yi lalle zai yi tasiri. Kuma in za a yi a nemi masana waɗanda kaman shi da kamar shi dantan da ayya ta fara a gare shi, kuma ya san duk yanda za a yi, to ya kamata a sa shi akan gaba a amince da wannan, domin ai mafita ake neman. Kuma su kaman su waɗannan mutane da ake faɗin a jawo su tuba, lalle kan idan mutum ya tuba a daina dangana shi da abu, domin duk wani abu mara kyau ake kuma dangana shi da shi daga ranar da aka faɗi baya jin daɗi, domin shi dama abin da Allah yake so da bawa idan ka saba masa ka zan mai neman gafara, shi kuma sai ya gafarta maka, ka bayin sa kuma su zan masu gafarta maka. To alhamdulillah in dai har da gaske haka za a yi muna maraba, amma Allah ya sa ba siyasa bane, domin da dama a arewa an sha irin waɗannan abubuwa ba a muhimmantar da su, saboda mu taba ganin shugabannin da ba su damu da al'umman su ba irin shugabannin arewa.
Bari in zo gare ka Ahmed Turaki kaka, ka ji abinda ƴan uwanka suka faɗi, shin kana ganin siyasa ce wannan yunkurin kudirin?
Wannan abin na siyasa ce, domin lokacin da yake da dama ai bai ba. To kuma abin da nake da ƙara jaddadawa a nan wurin, kaga malami magana na yanzu din nan da ya gama Malam Gambo Musa Gambo yace na kudi an jarraba, to ya aka karki ai abin da zaka tambaya kenan. Yanzu mutane ne wani suke hannun EFCC a tuhu musu akan waɗannan kudaden, kai dai kawai yayi tunani wala Allah, to ko yayi tunanin yana so shi ma a bashi wata dama ne, shi ma igwada tasa sa'ar, amma ba abin da zamu ce sai dai mu ce to in da gaske ake Allah ya bada dama, amma gaskiyar magana shine shi ma ba da gaske yake ba. Shekara 10 kana gwamna a jiharka aka fi samu wannan matsalar, ko matsalar ne yanzu guda uku ake magana. Daya ta masu garkuwa da mutane a ba su kuɗi, daya ta ƴan tamori kashe iya wanda suke so su ɗebi abin da suke so su yi gaba, shine ta biyu. Ta uku wacce ma yake faɗa yace wanda su wanda ake bangaren da ba su shafi addini ba kenan, su kuma ƴancin da addini suke yi, su suna kullun kiran kansu addinin su shine daidai, wannan abin da suke yi ma suna kallon wani yunkuri ne wanda ya dace. To kaga wa'annan abubuwa guda uku shi ma da ya kawo wannan abun ɗaya bangaren da ya fi ƙarfi din mai zafin kamar yanda Malam Shomo ko ya faɗa. Wancan mai ƙarfin na addinin a jihar Saifa to me yayi a kai shi ne abin tambaya ta anan wura. Eh na yadda yana iya daga baya ne ya tunani ya gano wannan abun kuma ya ga ya dace. To amma tare da haka a yi taka tsantsan tukunna akan dokar a bi tukunna kuma an tashi gaba committee kar a sashi a ciki.
To ko me yasa?
Yawwa dalili shi ne yanzu shi aka bashi jagorancin committee ba zai yi yanda ya kamata ba tunda da can bai iya ba. Wala Allah yana da wani wata dan dabara ta sa a ciki. A samu wasu masana a basu shi ya zama mai bada shawara ga committee. Idan ya zama shi ne wuka da nama a lamarin to akwai matsala. Mai wa yana da ya riga ka san inda kasar ta mutuki.
Haji yakin yadda da Ahmed Turaki da wannan jawabi.
To kafin mu je ga cigaban tattaunawar bari mu shakata da wannan wakar.
Yan kasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe bazan iya iya da ke ba bazan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tandi na ce wai me kuke nufi ban so ni kasa ta ta mace.
To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban wannan tattaunawa da bakin namu.
Ni to a kisa shi komai fahimta ce. Ni a matsayina ta musulma kullun na kan yi wa mutane uzuri. Mutum zai kasance ba mutum mai kirki bane a baya. In kuka duba wannan hadisi cikin 40 hadis da aka ce mutum dan aljanna ne yana shegantaka yazo dab da mutuwa sai Allah ya shirye shi sai ya sashi aljanna. Haka kuma aka san haka wanda mutum mai kirki ne sai yazo dab da mutuwa sai kaga ya canza ya shiga wuta. Saboda haka shi rayuwar wannan duk mutum a mahaluki ajizi ne tare da yake bai cika goma ba. Mutum ne zaka ga wani bai samu wannan tunanin ba da sai yanzu kuma Allah na so ya shiryar da shi sai ya kawo shi kan hanya. Saboda haka ko da ni nakan duba annan mal amalu bin niyati kuma duniyan nan duk yanda mutun ya kai ya kawo yana ganin shi yake da iko wallahi ƙarya yake da isa ba Allah ne mai iko. Allah yakan canza mutumin banza ya maida shi na kirki. Kana da mummunar niyya sai Allah ubangiji yazo ya sa kai tankwara kai maida kai dole abin kirki ya fito. Saboda haka shi wannan bawan Allah da ya kawo wannan kudirin yayi daidai ayi kudirin kuma ai ba lalle bane a ce wai dan ya kawo kudiri a kasance shi zai sa ya shugabanci wuri. Ai jin muna da mutanen kirki. Mishkilan mu a Najeriya fatun ba ma arewa ba. Mutanen kirki ba a zakulo su a zo a sa su akan abubuwa su yi. Sai kaga an shigo da son kai da son rai. Ana sa mutane a wuraren da basu dace ba, a guraben da basu dace ba. Shi yasa ba ma tasiri. Ah akwai mutanen kirki, maza da mata suna nan. Wanda ma za su yi na fi sabilillah, ba dan a biya su wani kuɗi ko wani ba. Su niyan su ba kuɗin ba, biyan buƙatan abinda aka sa a gaba shine a gaban su. Akwai su saboda haka shi inda ya kawo wallahi alhamd, an gode. Kudirin nan ta tabbata. To shikenan kuma aka zo zakulo mutane sai a bada shawara a nemo mutanen kirki. Koda ba a sa shi ya zama shine shugaba ba, ya zama koda shine member a ciki, shi ma ina shi shawarwari haka nan daga nan sai a sasa.
Barin zo gare ka Abubakar Shomo, barin ji kai menene ya taba zuciyanka ne kai a lokacin da ba wani ya ja hankalinka ba amma a ra'ayin kanka kace ka tuba?
Gaskiya abinda Haji Amari ya ta faɗa haka ne. Allah yake shiryar da mutumin banza ya zama mutumin kirki, Allah kuma yake batar da wanda ya ga daman batarwa. Haka yake ma a Qur'ani mai tsarki. Allah Ubangiji ya faɗa mana a cikin Al-Qur'ani wa man yahdillahu fala hadiyala, ko hadisi ne wa man yulillahu fala hadiyala. Mutumin da Allah ya shiryar da shi ba wanda ya isa ya bar da shi, wanda Allah ya bar da shi ba wanda ya isa ya shiryar da shi. Wa'annan abubuwan ba mu gane cewa shi gaba ne koma baya ne na za mu talauta kanmu za mu kare junanmu. Sai idan ka tsaya ka yi nazari ka duba dukkan wa'ansu harokoki da ake na abin da ya shafi kasuwanci yau mun kashe kasashe mu na arewa. Mutane mu sun zama ƴan gudun hijira ko ina duk inda aka ga Hausa Fulani yau ba su da mutunci ba su da daraja. Saboda ni an samu matsala ta rashin hankali ta fahimtar juna. Mutum zai niyya zai aure daga wannan site zuwa wani site aje a tare shi a hanya a hana mai ashe ya dawo nan. Kuma nan inda za a zo a tsare shi babu wata hukumar da za ta iya zo ta kare ran shi ko dukiyar shi. Ƙarshenta a zo a salwantar da rayuwar shi ko a kwashe mashi dukiya. Kuma daga baya sai na abacci sai ya zama matsiya shi sannan abacci ya sulale ya je ya kaura. Kaga an gudu ba yake nan ba.
To me kake ganin yake sawa har mutane su yunkurin yin irin wannan abin ganin cewa daga baya su kansu za su yi tunanin ba abu ne mai kyau ba.
Abinda ulmul haba'iza ne zalunci.
Zaluncin suwa.
Zalunci ne duk in rikicin duniyan nan babu abin da ke tare shi illa rashin gaskiya. Ai maka wani abu ko wani hukunci ko wani abu wanda ba gamsu da lamarin ba mutum zai iya dauka hushi yayi hukuncin kanci da kanshi abin da ya haifar da wayannan abubuwa har yanzu ya rikide tun daga kala ana yin sashe sashe yanzu abin yana neman ya zama tawaye
ka yadda da abin da yace cewa ha'inci ne ko me kace zalunci ne ya jawo har ake samun yan ta'adda da sauransu ba tabarbarewan tunani ko rashin tarbiya ba
to gaskiya wannan ne ba maganar zalunci bane kawai magana tabarbarewar tarbiya ce ai duk yanzu ya kawo aya ta alqur'ani duk abin da aka yi maka din kai ka san akwai wata rana da shi wanda yi wannan din zaku hada a can idan har kana da wannan tarbiyar da wannan irin tunanin to babu yanda za kai kace a bara in dauki mataki idan duk duniya ta zama haka ai babu wanda kuma zai zama ai kowa ma daukan makamin sa kowa kuma zama zai tibrari tunda shi dan adam tunda Allah ya halicci dan adam da yayi shi ya sa mata wata aba zuciya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gama daga malamai a gurin yake ce a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkan jiki sai ya gyaru idan ta bata ta ita kadai ce kan kanuwa yanzu dan karamin abu za a yi maka sai a ringa ganin wani ne wannan wani ne yake ta wannan buge buge yake ta abin nan dinnan duk wanda ka gani yana da irin wannan zuciya ran da duk ya tibure sai ya canja maka da yanda ka san shi kaga kenan ashe ba yi masa wani abu ne kadai ba ita waccan zuciyar ce ba a dafa masa ita da imanin zunzurutu ba ba a dafa masa ita da tarbiya zunzurutu ba ba a dafa masa ita da hakuri ba ba a dama masa da irin halayya irin ta musulunci ba wani abu sai ka kalle shi sai ka ga to menene hujjar yin wannan kaga kenan dama ne kashe kashe zai hakuri ya kwantar da hankalinsa wallahi ya kwantar da hankalinsa wanda ya kashe din nan da bai taba shi ba ma mutuwa zai lokacin ne yayi shi kuma wanda za a kashe din yayi hakuri hakan daman Allah ya rubuta mu anan ne sanadin sa mutuwa zai in ba zai mutu wallahi in bai za a yi a duniya ba zai mutu ba
Malam Musa Gambo an dade ana tauhidin nan duk an haife mu a cikin muntara ana tauhidi amma wannan bai hana a yi ta'addanci ba bai hana a dauki makamai a kashe kashe ba ina ne laifin yake
kamar yanda Malam Abubakar Usman yake fadin zalunci ita ce ginshiki saboda ai shi kanshi ka tarbiyantar da mutum ka ilmantar da shi ka sa shi hanya madaidaiciya ai adalci ne to zalunci shi ya haifar da wannan halin da ake ciki asasin fa abin da ya haifar mana da kinafas din nan daga kada shanu ne tun kafin a zo ga mutane ba fillata ne ba abin da ya sani sai kiyo an zo yana da shanin shi 100 ne 50 ne 1000 ne shi ya sani shine cin shi shine shan shi shine lafiyan shi shine hidiman sa komai da komai rana daya an zo an kada mishi an tafi da shi kuma da aka kada aka tafi da shi bai da komai ya kai koki wurin jami'an tsaro ba a yi mishi adalci ba ba mu kudin mai ba mu kudin kaza ba mu kudin kaza shi kuma ya auna ya gani sai ya ga to menene ya rage mana tunda ba ni da komai ni ma sai in zama dan ta'adda kin ga da a wannan lokacin gwamnati ta yi tunani mutumin da aka raba shi da bin da yake hidima da ya kamata gwamnati kamar yanda a yan zankan nan tace ta yafe mu ɗan boko haramun har za a fita da su waje a kai su makarantu nan da ya kamata a ce an dibo wasu dukiya daga kasan kasan nan kamar yanda ake ma ɗan Niger Delta a ba su a mayar musu da dabbobin su a kuma ba su kariya domin adalci shike sa a zauna lafiya a ko ina a duniya to shugabannin arewa ba su ma al'umman su adalci ko in ce mafi akasari yan siyasa don haka abin da ya jefa mu cikin wannan tun faba fillata ni bai iya bane har ya iya kuma ba wani ake so a kashe fa illa arewa tunda da amma duk komin kaiwa ya arewa za a ce Hausa Fulani to don haka me yasa wannan abin yake da yawa a arewa don haka ba mu dora mu lai kowa laifi sai su shugabanni domin su suka yi rantsuwa akan za su kare rayukan mu da dukiyoyin mu da mutuncin mu amma kuma suna hawa sai kaga aka san haka saboda giyoyi uku dake tare da su na daya giyan mulki giya ne sa mai sai giyan dukiya
Hajiya barin mu ji shawara ki ta ƙarshe domin lokaci ya fara daga mana hannu kin ji abin da Malam Musa Gambo ya faɗi ya dora laifin ka cokan akan ƴan siyasa da gwamnati
eh to su suna da nasu kasan laifin amma dai kowanne mahaluki daga gida ya fito yana da uwa da uba an samu karanci fiye da yanda kike zato wajen tarbiya miji da mata yanzu sai dai su haifi ƴaƴa su zube su wayannan ta hannu tafi daraja akan ƴaƴansu mace yana mutum yana kafkaf da wayansa kar a dauke, amma dan sa wanda ko baki bai da shi zaka ganshi a sake a kororo yana yawo, sai mata aike shi ma yaje wurin mai teburi sai mata wani abu. Saboda haka in ba mun koma baya mun yi tarbiyyar ƴaƴan mu, mu ba su foundation. Malaman farko fa na dafa ma iyaye ne fa, tun ba uwa ba. Shi kuma uba kai ya saki gidansa ya ce yaye da matar tunanin shi aje nemo abinci, ai gidan nan nasa da matan da ƴaƴan shi Allah zai tambaya ranar tashin kiyama ce don duk gonar sa ce, sai ya tambaye shi me da me aka yi. Saboda haka mu koma hanya mu fara wa ƴaƴan mu tarbiya, kar mu koya ƴaƴan mu kwadayi da san abun duniya. Yanzu kwadayi da abun san abun duniya yayi wa mutane kanta, kuma iyaye suke koya ƴaƴan su tun daga gida. Kuma rashin adalci dan gida miji da mata ne, a ce mata biyu kishoyi suna zama tare da ƴaƴa, sai a rika nuna bambanci wannan da ƴaƴan wannan da wannan da wancan, daga nan duk zalunci da so daga gida ya fara. Saboda haka mu koma baya mu yi karatu nitso, duk dan da aka haifa a yi mashi tarbiya na Muhammadiya a sashi akan hanya, to sai ki gani abubuwa ya yi sauki. Sannan ita kuma gwamnati in an zo zaben masu da madafan iko, a rika duba mutanen kirki. Duk mutumin da ya zo ma ce ku zaɓe ni, to wallahi ka ku zaɓe shi. Ku ku zauna ku tsara tsakaninku wane ne ya cancanta a cikin mutane, cikin jama'a mu ɗauka mu hasa sashi akan kujera. To abin da ya kamata a yi kenan.
Abubakar Usman Shomo, kafin baka dama ka tofa albarkacin bakinka, wace irin gudumawa za ka bayar yau idan aka ce an amince da wannan ƙudurin doka an kafa wannan hukuma?
Insha Allah babbar gudumawar da zan bayar a kai, muna da mambobi a kowane state, sun samu mun san su tare an ka tashi tare an ka girma, kuma har yanzu da suke aika aikan nan waɗansu hudodi abin da ya shahi kamar na laihi muna yi da su, abin da ya shahi na abin da suke a kai su je su yi ba ruwan mu. Za mu taimaka wa ƙasar nan don saboda mun kashe ƙasar mu, mun kashe mutane arewa gabaki daya, mun shiga wani yanayi wanda ni a karan kaina mu da mun ka aikata wannan abun da ba mu yi tunanin cewa abin zai kai kasancewa a haka.
To mun gode kwarai. To Ahmed, ka faɗi bayananka na ƙarshe.
To bayani na ƙarshe anan Allah isa shi wanda i wannan yunkuri idan an bashi memba ya karɓa ya bada kuma haɗin kai duk sirrin da yake ciki ya bayar. Dan ni na tabbatar shawara nan da muka bayar gwamnati za ta yi aiki da ita insha Allah in an tashi kafa kwamitin nan a nemo irin wanda Hajiya ta faɗa, irin wanda Malam Usman yake faɗa. Akwai mutane a ƙarƙashin ƙasa wasu ba sa cikin gwamnati amma mutanen kirki ne. Yanzu kamar shi Malam Usman irinsu dan ka sa su a kwamiti daidai ne sun san abin. Amma za ka je ka ɗauko wani mai tarin kuɗi, in an ce zo mu shiga dajin nan ba zai shiga ba, ba kuma zai yi ba. Zance ne ko kudin zai sa a gaba shi kenan, shi ya kwanta su a hotel bai san me ake ciki ba. Yawwa, dan haka wannan shawara ta yi kyau. Ina da jaddada goyon bayana a yi, amma a ɗauki mataki na gaba. Kuma na gaban shi ne lalle-lalle a sabunta ba wa yara tarbiyya. Tarbiyya ta fi komai. Duk irin abin da za a yi maka yau idan imani a tare da kai, za ka ce Allah na nan, na bar wa Allah. Ka duk muna yara ake ce Allah ya isa da kai, Allah ya isa gani kake shi kenan, ko magana ta kare. Saboda haka shi ne abin da nake ba da shawara, kuma Allah ya sa gwamnati ji wannan kira da muke yi da babbar miya ta ɗauki wannan al'amari da muhimmanci. Wannan shi ne gaskiya.
To mun koro hira, amma kuma lokaci ya yi mana halinsa. Kamar kullum na tattauna a yau da Hajiya Mariya Ibrahim Baba da Abubakar Usman Shumo da Alhaji Musa Gambo da kuma Ahmed Turaki Kaka. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin, nake cewa mu kasance lafiya.
To jama'a, lokaci ya fara hararrenmu. Kafin mu dasa aya ga wannan sanarwar.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangan jiki ya tsira.
To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan lokaci. A huta lafiya.